بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم، حيث قال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون، ولا يشكى كما شكي المغضوب عليهم. فقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله مدعوك كنسلكي قوديا دي سايك بامو حدوى ودامر حدوى وانا مسلا شيمي البركة مسلا شيمو دبو أنن كوفر قورا أتشكين قرن كتنا أيو تلاتة در اللعبة لا يأغوة الجماد الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan 4 miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharh risalat shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah ya rubuta wa mutanen iraki musamman ma mabiya addinin shi'a wanda wannan shine darasinmu na 25 a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 139 idan ba a manta ba Ibn Taymiyyah yana magana akan abubuwan da suke jawowa mutum ya bace ya bar hanya ya saki hanyar Allah da ta manzansa da yace abubuwa guda biyu ne wato na daya kin gaskiya da kuma bin san zuciya idan mutum ya ki gaskiya sannan kuma ya bi san zuciyarsa to shikenan zai bace hanya ko dai ya zama ya bace da ilimi wato yana sane ya san abin da yake yi ba daidai bane ya san abin da ya bari na gaskiya shine gaskiya amma duk da haka ya zabi bata ya zabi makanta ya zabi tabewa da halaka akan shari'a wanda yana da kamanceceniya da yahudu sai kuma wanda zai bace bisa jahilci wato ya fifita zamansa a jahili sama da ya tashi ya nemi ilimi saboda haka ya yi ta wato shirmansa wajen bautar Allah yadda ya ga dama ba tare da ilimi ba to wannan batacce ne yana da kamanceceniya da nasara waɗanda suka bace hanya suka kauce wa hanyar Allah tare da jahilci ba da ilimi ba shine malai ya ci gaba da cewa ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وتؤبنجي مدعوك كنسلكي كمريان دي يسفن تيهودو da cewa batattu ne halakakku ne saboda sun san gaskiya amma sun kiminta a ayar da muka karanta wacce ta gabata sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin ubangiji ya sifanta su da cewa suna fifita sabila al-ghayyi wato tafarki na halaka tafarki na danna gaskiya da take ilimi akan tafarki na shiriya Allah ya sifanta su da wannan to haka nan ubangiji ya sifanta malamin da yake yin aiki da ilimin sa ya sifanta shi da halaka da take ilimi da kaucewa hanya wannan zalika din yana komawa zuwa ga al-riwaya wacce ta gabata a cikin maganar ta baya inda yace walihaza wasafa Allahu al-yahudi bil ghiwaya to wannan ghiwaya din wato mutun ya san gaskiya amma ya take gaskiya ya zama yana da ilimi amma ya rika yin aiki sabanin ilimin sa ya rika bin hanya irin tabbatattu ta jahilai wannan ita ce ake cewa ghiwaya to Allah ya sifanta dukkan wani malami wanda Allah ya bashi ilimi amma bai yi aiki da ilimin sa ba cewa wannan halakakke ne batacce ne tababbe ne Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyin mu fansalaka minha amma sai ya zame jikin sa daga wannan ayoyin fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bishi har ya cin masa fa kana min al-ghawin don haka sai ya zamo cikin halakakku Allah ya ce walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun daukaka matsayin sa da waɗannan ayoyin walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi ya dakire zuwa ƙasa wattaba'a hawahu ya bi san zuciyarsa Allah ya ce fa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qaumi alladhina kadhabu bi ayatina faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun Ubangiji ya ce misalin sa kamar misalin kare ne fa mataluhu kamatalil kalbi kamar misalin kare ne in tahmil alayhi in ka kai masa dauki yalhas zaka ga yana wato yana shashika yana fito da harshen sa aw tatrukhu ko ka rabu da shi ka kyale shi yalhas zai dai ci gaba da ainihin zaro da harshen sa zalika mathalul qaumi allazina kazzabu biayatina Allah ya ce wannan shine misalin mutanen da suka kare ta ayoyin mu zalika mathalul qaumi allazina kazzabu biayatina faqsus alqasas la'allahum yatafakkarun ka bada irin waɗannan labarai ko ka bada labari domin waɗanda suke masu tunani su ji wala Allah sai tantuntuni da tunani akan waɗannan labarin ubangiji madaukakin sarki a wannan ayar ya sifanta mana sifar wani wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi amma kuma maimakon ya yi aiki da ilimin sa ya samu daukaka ubangiji ya daukaka shi da wannan ilimin sai ya yi watsi da wannan ilimin ya yi buris da shi ya sa kafa ya take shi kamar bai sani ba sai ya zama wannan ita ce sanadiyar wato bacewarsa ubangiji ya ce watlu alaihim ka karanta musu naba allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyin mu ubangiji alqur'ani ya bude kissoshi daban-daban da irin wannan jumla ka karanta musu watlu alaihim wato ka karanta musu su waɗanda kake ma wa'azi su waɗannan mushrikan arnan waɗanda kake ta gwagwagwa da su kake kokarin su fahimta to ka karanta musu wato ubangiji ya ce a karanta musu irin waɗannan labarai don su zama musu wa'azi su zama musu izina su zama musu fadakarwa, su samu karantarwa daga ciki. Shi yasa a cikin Allah ya ce zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina, wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu. Wato aka ba su wannan labarin da su domin su wa'azantu, su dauki misali kada su ma su yi irin abinda waɗannan mutane suka yi, su ma su fada cikin irin halakar da su ma da waɗancan suka fada. Shi yasa zamu ga a gurare da dama Ubangiji ya buɗe kissoshi da kalmar watlu alaihim, watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi zuwa ƙarshen aya. Ubangiji ya buɗe da watlu alaihim naba'a nuhin, ka karanta musu labarin annabi Nuh. Watlu alaihim naba'a ibrahim, ka karanta musu labarin annabi Ibrahim. Natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq, natlu alayka, muna karanta maka labarin annabi Musa da Fir'auna bil haqq. Saboda haka Ubangiji madaukakin sarki ya bude kissoshi da dama da irin wannan jumla, watlu alayhim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar hazwa qarshan kissa. Saboda haka alayhim din nan da Ubangiji yake ya ambata, ana nufin wato waɗanda suke sauraron ka, su waɗannan mushrikai da suke sauraron ka da duk ma waɗanda za su zo baya, za su zo daga baya, a karanta musu domin su ji irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya labarta irin waɗannan labarurrukan, ko don a ɗau izina da wa'azi da darasi, ko kuma don a samu karantarwa da ilimi. Ubangiji ya amfani da kalmar tilawa, watlu alaihim. Kamar da kuka sani, larabawa al'umma ce ummiya, wato al'umma ce wacce ba ta rubutu, ba ta karatu. To kalmar ka karanta musu kamar ishara ce Ubangiji maɗaukakin sarki ke zuwa ga ɗaukaka darajar su, wanda al'umma da ba ta karatu zuwa ga al'umma mai karatu. Wato kamar ana nuna musu amfanin ilimi da karatu, ta yadda su ma za su zama masu ilimi da karatu kamar yadda ahlul kitab a gabanin su suke, masu ilimi ne wanda suna da karatu. Ka karanta musu naba allazi atainahu ayatina. Annaba shine al-khabaru al-azim, wato wani labari wanda yake mai girma. Amma yatasaalun an an-naba al-azim, wato labari wanda yake mai girma, wanda yake a duk wanda ya yi tsaya ya yi tunani a cikinsa, ya yi la'akari da shi, zai ɗau darasi babba a ciki. Ubangiji ya ce ka karanta musu labarin wani da muka bashi ayoyinmu. Wane ne wannan da aka bashi ayoyin? Kalmar allazi tana nuna mutum ɗaya ne. Watlu alaihim naba allazi, allazi ɗin nan, wannan sila ɗin tana nufin mutum ne guda ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wato ayoyi, kuma sannan kawo tsayar da wannan siga tana nuna cewa su larabawa da ake gaya ma wannan magana a lokacin suna da wata masaniya dangane da wannan mutum. Shi yasa ma ba a buƙaci sai an fito da sunansa ba, kamar wani ne sananne wanda suna da labarinsa. Malamai sun sassaɓa, wato malaman tafsiri, wajen tantance wani mutum ne wannan da Allah yake cewa larabawa a karanta musu labarinsa. Wasu daga ciki suka ce shi ne Umayya ibn Abi Salt. Umayya ibn Abi Salt al-Thaqafi ɗaya ne daga cikin larabawa waɗanda tun a lokacin jahiliya suka ƙyamaci bautar gunki, suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya ba ne, suka gane cewa dole ne a bauta wa Allah guda ɗaya, ba a bauta wa wasu duwatsu ko wani sassaƙa ba. Don haka suka fita suka shiga duniya don su nemo addinin da yake na gaskiya. Don haka har ya yi kicifis da addinin Kiristanci. Don haka sai ya zama ya rungumi addinin Kiristanci a wannan lokacin, har ma ya karanta Taura da Injila. To amma yadda ya ga an gurɓata waɗannan addinai guda biyu, an gurɓata addinin Kiristanci, an gurɓata Yahudanci, sai ya ga dai kai ba zai yi ta hanyar waɗannan addinai ya tsira ba, zai zama ya yi gudun gara ya faɗa gidan zago. saboda haka sai ga dai cewa kawai bara ya koma ya shiga tafarkin zuhudu ya gujewa duniya ya yayi kokarin kwatanta addinin Annabi Ibrahim wanda yake ya karkacewa dukkan addinai waɗanda suke lalatattu masu barna. To cikin karatuttukan da yayi ya halaro cewa Ubangiji zai aiko da wani annabi cikin Larabawa. Akwai annabi da Allah zai aiko a cikin Larabawa cikin furfushin abin da yayi saura na gaskiya a cikin littattafan Ahlul Kitabi. Ya ga bishara da zuwan wani annabi cikin Larabawa wanda zai zama shine zai jagoranci ceto al'ummar Larabawa daga bata. To kawai sai ransa ya biya masa cewa shine zai zama haka. Sai rika jin cewa to ko shine sai sa rai. Ya yi wa bautar gumaka ta waye ya haramta shan giya a cikin waƙe-waƙensa dan mawaƙi ne yana rubuta wato yana yawan waƙe-waƙe a cikin waƙe-waƙensa ya rika ma ambatan kissoshi irin wanda suka zo a Taura da Linjila har ma daga cikin abin da yake cewa yana cewa kullu dinin yawmal qiyamati inda Allah illa dinal hanifiyati zuru dukkan wani addini yawmal qiyamati a ranar gobe kiyama kaga abin da Laraba ba su yarda da shi ba shi yana fada a waƙarsa wato ranar gobe kiyama su ba su yarda akwai wata tashin alkiyama ba amma shi gashi yana ambatata a cikin waƙarsa yana cewa dukkan wani addini ranar gobe kiyama in banda addinin Annabi Ibrahim to ƙarya ne wannan addinin ba gaskiya bane wato zai zama aikin banza ne yana da waƙe-waƙe da yawa wanda a ciki ya faɗi abubuwan da suka shafi tauhidi da abubuwan da suka shafi ranar alkiyama. To amma duk yana yin wannan a bisa zaton cewa in an tashi aiko annabi ɗin nan da ya karanta sifofinsa a cikin At-Taura ko a cikin Linjila a sauran littattafan da suka rage na Ahlul Kitabi yana tsammanin zai zama shi ne aka aiko. To sai kwatsam Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ƙaryata zatonsa. Sai aka aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama aka bashi annabci aka bashi manzanci. To wannan sai ya fusata shi ya ji cewa ya za a yi masa haka. To wannan shine matsala wato ka riƙa bauta wa Allah wato kana jiran wani tagomashi a nan duniya wato kana sa ran kai abu kaza kake so ka samu in baka samu ba kuma sai ka riƙa jin haushin addinin ma gaba ɗaya. Kamar irin waɗanda za a ce da su koma ga Allah Ubangiji zai gyara rayuwarku zai kaza zai kaza. To in ya koma ga Allah yana ibada in ya ga abubuwan da yake so ba sa samuwa to sai da ya rika jin haushin kama ya ka ce yayi kaza ka ce ya rika sallah ka ce ya rika karatun Qur'ani kuma gashi duk yana yi abubuwan sa shi bai ga wani canji ba. Saboda haka in ka zo masa da magana sai ga tunni maka fuska ya bata maka fuska ya sha kunu yana da kawai damin shi zaka yi ka kyale shi kawai shi ya san halin da yake ciki. To kaga wannan ba daidai bane ka riƙa bauta wa Allah ala harfi fa ina sabahu khairu litba annabi wa ina sabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi Allah ce khasira ad-dunya wal akhirah in alkhairi ya same shi sai ya nutsu haba ai ka gani na fara ganin sakamakon abin nan fara ka ga mun na fadan fara gani dan baka gaje mai na kama ba. Saboda haka yana sai ka ga yana ta haba-haba da addinin idan kuma wata fitina ce wata jarraba ce ta auka masa shi kenan sai ka ga ya sa addinin ma ya ture a ƙasa ya sa ƙafa ya ture addinin in kalaba ala wace Allah ce wani asarar duniya da lahira. Shi yasa za mu ga waɗanda suka rungumi sufanci da niyyar wansu zama waliyai masu karama wanda zai karɓi wuridai da wasu azkaru da wasu karance-karance yana ta yi ba dare ba rana ba ya ci ya ƙoshi yana tunanin wai zai samu wata karama abubuwa su rikicewa mutane shi ya zo ya fitar da su daga cikin matsala cikin ƙanƙanin lokaci ko a gaishe yana yin wani abin da babu wanda zai iya yinsa. To idan yana yin wannan bautar da wannan niyyar idan bai samu wato shi ne yake zama kuma mai yi wa addini maƙarƙashiya sai ga kuma yana ta ƙoƙarin ƙirƙiro bid'o'i da abubuwan da za su lalata addini yana ƙoƙarin mai da mutane shirka shi yasa ba a bauta wa Allah da niyyar cewa Allah ka biya ni yanzu Allah ka kai ka bauta wa Allah dan shi ya cancanci a bauta masa shi kuma ya alƙawarin inda ka bauta masa ba za ka tabe ba saboda haka ka ji cewa wannan alƙawarin gaskiya ne ubangiji kuma zai ta jarraba ka da jarraba dan ya ga gaskiyar lamarin ka dai idan ya gane cewa kai mai gaskiya ne ko kai daman can da biyu kake abu ba dan Allah kake yi ba to idan ka jure kai hakuri to sai ubangiji madaukakin sarki shi kuma ya bude ma kofofin sa to wannan Umayyah ibn Abi Salt al-Thaqafi lokacin da yayi ta abubuwan da ya rika yi ya guji bautar gunki ya haramta giya ya rika yin zuhudu da waƙe-waƙe na ambatan al-kiyama da sauran abubuwa da masu kyau kuma sai gashi Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ba da yayi tsammanin ko shi ne za a aiko to daga nan kuma sai rika jin haushin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Bahrain Bahrain kamar da muka ce ba kasar Bahrain da ya shi a suke zanga-zanga yanzu ba ba wannan ne Bahrain can wajejen abin nan Ahsa da su Al-Qatif a da can ana kiran su Bahrain wato gabashin kasar Saudiya a yanzu ya fita can zuwa Bahrain a can ya zauna wajen shekara 8 sannan kuma sai ya dawo Makka ya samu an aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an bashi banzanci yana kiran mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai kaga abin da ya kamata yi anan shikenan abin da yake nema gashi ya samu abin da ya fita nema a can wasu garuruwa gashi yanzu a gida sai zo ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama hadin kai ya musulunta ayi gwagwarmaya tare to yana zuwa aka rugaya masa ai gashi wani annabi Muhammad ya fito yana kira zuwa ga bautar Allah shi kadai yana kaza sai rika kai kawo ya rika taraddudi ya musulunta ko kai ya musulunta karshe ba ya fita sai ya tafi Sham wato ya gudu can garuruwan Sham bayan yakin Badar sai ya kuma dawowa amma dai ya ki yadda ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar hasada wato hasada ta riga ta ci zuciyarsa ta cinye masa ruhin da yake cikin zuciyarsa yazo ya samu an yakin Badar wato an kakkashi manya-manyan mushrikai irin su Abu Jahal irin su Umayyah ibn Khalaf irin su Al-Walid ibn Mughira ya samu labari sai ma yayi yaban alhinin kashe su wato waƙar alhinin kashe su wato shine risa yana nuna bakin ciki da kashe waɗannan manyan mushrikan kaga abin da ya karanta da aqidarsa da abin da ya duk hasada ta sa yanzu ya dawo ya fi ganin ma mushrikan nan sun fi kusa da shi saboda haka sai ya shiga ma yaba musu da haka ya koma can garin su Taifa da zama a can ya mutu kafiri har cewa a waƙe-waƙen da ya yi yana faɗar sha'anin wanda ya bi Allah ya yi tauhidi ya yi kaza ya yi gaskiya zai samu sakamakon aljanna wanda ya kibin Allah wanda ya yi shirka ubangiji zai azabta shi zai masa uba yana faɗa irin waɗannan maganganu yana faɗan sunayen Allah da sunayen annabawa waɗanda ya karanta a cikin littattafai wanda har ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi yace kada Umayyah ibn Abi Salt an yuslima saura iris ya musulunta wato irin maganganun da ya rika yi din nan maganganu ne da kawai da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da shi kina ya zama musulmi to amma hasada ta riga ta cinye masa zuciya saboda haka ya kasa furta kalmar la ilaha illallah an ce lokacin da ya zo mutuwa ya rika cewa ana a'lamu anna alhanifiyata haqqun walakin ash-shak yudakhiluni fi muhammad shanasan addinin nan na musulunci gaskiya ne amma ni ina shakkan Muhammadu ka duba wato ya yadda abinda Annabi yake faɗa din gaskiya ne amma bai yadda da Annabi yana ga kamar shi ya zama masa matsala ba da haka ba da shi zai zama Annabi din to daman wanda duk yake ba ikhlasi a zuciyarsa zaka ji yana cewa na yadda abinda wani yake faɗa gaskiya ne amma ba na san shi to ni zaka iya cewa baka so na ka zauna lafiya amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam dole in zaka yadda da abin da yake ya fada to dole kuma ka so shi dole ka ji kana san shi dole ka yi imani da cewa manzo Allah ne to galibi idan mutum ya riga ya sa wani abu na hasada a cikin zuciyarsa to sai hasadan nan ta kare masa wato hasken gaskiya sai ya kasa ganin gaskiya kuma yana ganin ta amma kuma ya zabi zama a cikin duhu to wasu malamai suka ce wannan shine wanda Allah yake nufi da wannan aya allazi atainahu ayatina fansalaka minha wanda an ruwaito wannan daga Abdullahi dan Amr ibn al-As ya fassara ayar da wannan akwai isnadai masu yawa da Ibn Kathir ya kawo Ibn Jarir al-Tabari ya kawo daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As wajen fassara wannan aya da cewa ana nufin Umayya ibn Abi Salt haka nan aka ruwaito daga Zaid ibn Aslam shi ma ya fassara ayar da cewa ana nufin Umayya ibn Abi Salt sai zan ma'anar atainahu ayatina wato Allah yana ya kinsa masa wato Allah ya kinsa masa kin bautar gumaka Allah ya kinsa masa kin shirka ya jefa masa san gaskiya a cikin zuciyarsa ya bashi wato wata dama sai ya karanta littattafan annabawa ya sa masa san wato addinin tauhidi a cikin zuciyarsa wato shine ma'anar atainahu ayatina din kenan din ya bashi waɗannan daman maki masu yawa kuma masu tsada yayin da kofar shiriya ta bude masa ga ta nan kawai imani zai yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da da'awa ta gaskiya kawai sai girman kai ya kwashe shi hasada ta tafi da zuciyarsa saboda haka sai ya yi wa musulunci tawaye babu shakka idan ka lura za ka ga cewa wannan tabbas Ubangiji ya bashi ayoyi amma ya zare jikinsa gaba ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi ya fita daga wannan turba da Ubangiji ya hore masa don haka bai amfanu da abin da ya sani na ilimi ba kuma shaidan shine wanda ya yi saidara ya yi nasara a kan zuciyarsa don haka fakana min al-gawi sai ya zamo a cikin batattu tunda har ya mutu a kan kafirci bai yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a sayyidu tabi'in sa'id ibn musayyib rahimahullahu ta'ala yana ganin wannan aya ta sauka a kan wani mutum da ake kira abu amir ibn sayfi ar-rahib abu amir ibn sayfi ar-rahib shi ma wani mai ibada ne sunansa al-nu'man al-khazraj kuma madina ne dan kabilar al-khazraj tun a jahiliya ana masa laqabi da ar-rahib wato mai yawan ibada domin ya shiga addinin kiristanci tun a jahiliya ya rika shiga irin ta malaman kiristoci kuma ya ce shi ma yana kan addini na tauhidi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad man ladhi ji'ta bihi me ka zo mana da shi lokacin da annabi ya hijira zuwa madina ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ka zo mana da shi sai ya ce ji'tu bil hanifiyya din ibrahim na zo da addinin tauhidi addinin annabi ibrahim sai ya ce da shi fa inni alaiha ni ma akan wannan nake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi lasta alaiha ba akan addinin annabi ibrahim take ba tunda shi kirista ne annabi ibrahim kuma ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan yace ba akan addinin annabi ibrahim take ba li'annaka atqalta fiha ma laysa minha saboda ka shigo da abin da baya ciki bid'o'in kiristoci duk ka shigo da su ciki don haka kai ba akan addinin annabi ibrahim take ba to wannan sai ya bashi haushi sai ya ji haushin manzo Allah ya bata rai saboda haka sai ya ma fita yace ma ya kafir ya ma tafi makka ya rika zuga mushrikai quraishawa cewa lalle mutumin nan sai sun tashi tsaye sun yi tashi goren zabi sun yi tsaye daka sun ga sun yaƙe shi sun gama da shi don haka shi ma ya rika fita tare da su yaƙe-yaƙen da suke fita ya rika fita tare da su yaƙe-yaƙen da suke fita har ma yaƙin Hunay da aka yi shekara ta 7 bayan hijira da shi aka yi abinda shekara ta 9 bayan fathu Makka da shi aka yi lokacin da Hawazin kabilar da aka yi yaƙi da ita a Hunay lokacin da wannan kabila aka ci galabarta aka ci nasara a kanta sai ya gudu shi ma ya tafi Sham a can ya mutu to wannan shi ma wasu malamai kamar Sa'id ibn Musayyib suna ga shine allazi ataynahu ayatina din da Allah ya faɗa shine wanda Allah ya bashi ilimi amma kuma ya take ilimin ya watsi da shi da dama daga cikin masu tafsiri suna cewa wanda ake nufi a nan wani mutum ne daga cikin kabilar Kana'anawa a zamanin annabi Musa alaihi salam ana ce da shi Bal'am ibn Ba'ur to Bal'am ibn Ba'ur suka ce wannan mutum mutum ne salihi wanda yana cikin waɗanda ake ansa addu'arsu to lokacin da annabi Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa ya gaya wa mutanansa su shiga Baitul Maqdis bayan an samu wannan zama na tiye wato ba a samu an shiga ba saboda taurin kan da Banu Isra'ila suka nuna daga baya kuma aka yi musu alkawarin za su shiga cikin kasar to shi wannan mutum mutanansa shi wannan salihin a yadda kissa take cewa mutanansa sun zo sun roke shi dan Allah ya taimaka musu tunda shi ana karbar addu'arsa ya zo idan Banu Isra'ila sun zo ya yi musu mummunan addu'a Allah ya halaka su dan kar su cinye mana ƙasarmu saboda haka sai ya musu alkawarin zai yi don haka ya fita ya shiga cikin jama'ar sa waɗanda ba musulmi ba ya rika yin addu'a ga Banu Isra'ila wanda a dalilin wannan ne ubangiji madaukakin sarki ya la'ance shi ya ce Allah ya bashi ilimi ya bashi abin nan amma kuma ya shiga cikin batattu ya zama cikin halakaku domin ya take iliminsa bai aiki da shi ba kissa ce da ake kawo ta da siga daban-daban da siga iri-iri to Ibn Ashur a cikin littafinsa At-Tahrir wa At-Tanwir yana ga cewa wannan kissar bata inganta ba wato waɗannan abubuwa waɗancan maganganu guda biyu ko dai Umayyah ibn Salt Saqafi Umayyah ibn Abi Salt Saqafi ko kuma Abi Amir ibn Saifi Ar-Rahib ko dai wannan ko dai wancan shi ya kamata ya zama shine ake nufi a ayar Bal'am ibn Ba'ur ba ce Bal'am ibn Ba'ur wato salihi ne kuma ɗabi'arsa da halayyarsa ba su canza ba yadda yake cewa ba bai lalace ba bai halaka ba shi yasa kissar ma da aka rika kawo ta an yi ta cakuɗe-cakuɗe an ta kawo ta da siga iri-iri wanda yake nuna cewa kissar ba gaskiya ba ce don haka shi bai gamsu da wannan ba to ala ayati hal ubangiji madaukakin sarki dai a nan yana ba da labarin wani mutum da Allah ya ba shi ilimi ya sanar da shi gaskiya amma ya sa kafa ya tuɓe take gaskiyar fakana min al-gawin ya zama cikin batattu Allah ce fansalakha minha ya zare jikinsa daga ayoyin da Allah ya bashi anan kalmar zarewa tana nufin kamar wato ya koshi da ilimi ciki da waje ta kowane bangare gabansa da bayansa da hagunsa da damansa duk ilimi ne wato duk inda ya juya zai ja maka nasi kuma zai fassara wannan yana nuna cewa ya cika da ilimi kuma ilimin nan ya kewaye shi ta ko'ina shi yasa aka yi ta'abiri da fansalaha yadda kasa ana fede wato ana fede a fatar akuya da ka san fatar duk ta kewaye ta gaba daya ta rufe mata ko'ina amma cikin ɗan lokaci sai ma wuce zai sa ƙasa dan da nan ka ga ya cire fatar daga jiki ya fito da ita tsirara ko kuma yadda miciji yake saba da kaga ya fita daga tsohuwar fatarsa wata sabuwar fata kuma ta zama ita ce ta bayyana to haka shi wannan mutum Allah ya bashi ilimi ta ko'ina ya bashi fannoni na ilimi daban-daban amma saboda ya zabi bin san zuciya ya zabi ya bi abinda ransa yake so fan salaka minha sai ya zabi jikinsa daga wannan ayoyin ya fita daga cikin wannan zubi da ubangiji ya masa na ayoyi fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi ya cin masa wato anan idan ka dubi ta'birin fa atba'ahu shaytan za ka kenan da can yana da cikin wata kariya wato kariya ta ilimi ta ayoyi da ubangiji ya bashi gabansa da bayansa da hagunsa ta ko ina ilimi da dalilai da hujjoji sun kare shi shedan ba zai iya cin masa ba in ta nan ya kullo ga wata hujja in ta can ya kullo ga wata hujja da za ta yi radin shedan to amma yana fita daga cikin wannan ayoyi kaga ya dawo tsirarsa babu wani abin da zai bashi wannan kariyar da haka shi kuma shedan dama ya masa dako yana jiran ya samu wata dama yana ganin shi ya fita daga cikin waɗannan ayoyin wanda dama su suke bashi kariya kawai sai ya bi shi nan da nan kuma sai ya cin masa shi yasa aka ce fa atba'ahu shaytan wanda ya nuna kenan shedan da ya bayan sa yake amma da ya za da lokacin da ya fita daga cikin ayoyin ubangiji sai shedan ya ga dama a kansa wato akwai zunubi da mutum yake yi saboda sha'awa ta zuciya wato abinda zuciyarsa take so bala'i akwai kuma abinda shedan zai yi masa waswasin sa galibi lokacin da mutum yake rike da gaskiya kuma yake sa Allah a cikin lamarin sa to shi yana tsoron sa ba zai iya kai masa farmaki ba lokaci guda zuciyar mutum za ta riƙariya masa abubuwa na saban Allah in ta riya masa wani abu na saban Allah in ya yaƙe ta ya bari to za ta sake riya masa wannan abin ne tunda shi take so wato yana son ya tara kuɗi misali yana so ya tara kuɗi za ta riya masa ya bi wata hanya ta haram in ya bi wata hanya ta haram zai samu kuɗi idan ya yaƙi zuciyar to aka kwana biyu dai wata hanya dai za ta buɗa masa kuma ta dai yi wannan saboda wannan shi ne abin da take so saɓanin waswasin shedan shi shedan idan ya riya maka wata ma'asiya wani saɓan Allah in ya ga kafi ƙarfinsa a nan to wani zai sake ba zai riya maka wannan da ya ga kafi ƙarfinsa a wun ba shi buƙatarsa kawai ka saɓa Allah saɓanin san zuciya shi san zuciya wani abu kake so don haka shi za ta yi ta maimaita riya maka da usulubi da hanyoyi daban-daban amma shi shedan buƙatarsa ka saɓa Allah ta koma yaya ne kawai don haka in ya riya maka misali ya riya maka ka ci haram sai ka yi tawaye ka nuna masa ba za ka ci ba to shikenan sai kuma ya riya maka sha'anin mata misali idan nan ma kai tawaye sai kuma ya riya maka haka zai yi ta yi shi dai abin da yake bukata kawai ya ka jefa cikin tsoron Allah ko ma wani iri ne ka yi ko in ba ka yi wannan bai yi wannan in ba ka yi wannan bai yi wannan akwai hadisin Sabira ibn Fakih a cikin sunanin Nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna shaytana qa'ada li ibn adam bi atruqihi inna shaytana qa'ada li ibn adam bi atruqihi qa'ada lahu fi tariq al-islam fa qala atuslim wa tadharu dinaka wa din aba'ika wa aba'i aba'ik fa asahu fa aslam ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر فتدع أرضك وسماءك إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر ثم قعد له في طريق الجهاد فقال أتجاهد إنما الجهاد جهاد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فقاتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل مثل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يكيشوا الشيئان yana zaunawa akan hanyoyin alkhairi na dan adam wato yana zauna akan wannan hanya ya sake koma waccan hanya ya sake koma waccan hanya ka'ada ibn adam bi atruqihi a hanyoyin dan adam yake zama hanyoyin sa na alkhairi ka'ada fi tariqi alislam farko sai yazo ya zaune akan hanyar shiga musulunci da yazo zai shiga musulunci yace atuslim وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك yanzu musulunta zakai kamar addininka da addinin iyayenka da kakanninka wato sai ya rika nuna masa ka san dan adam duk dan adam yana alfahari da manyansa yana alfahari da iyayensa duk abinda za a ga zai ga ce kamar wato zai rika ganin kamar akwai riskar da nakasa da aibi ga iyayensa sai ya je na kyamarsa don haka sai ya fito masa da batun iyaye kamar yadda idan ka kira wani zuwa ga sunna sai a ce yanzu kai za ka bi su wato ka rena iyayenka kenan ka rena malamanka ka rena kaza sai a rika nuna masa wani abu da yake ganin girmansa a nuna masa idan ya bi sunna to kenan iyayensa za a batattu ne kenan wanda suka mutu akan fata suka mutu shi yasa shi dan sai biyo ta nan a tuslim wa tadharu dinaka wa din abaika wa abai abaik annabi yace fa asahu fa aslam ya saba mata ya mangare shi ya musulunta kuma qa'ada lahu fi tariq alhijra tunda in ayi musulunta kuma za a hijira zuwa garin musulunci nan ma sai ya zo ya zaure mata hanya ya gan shi a tuhajir yanzu hijira za kai وتضع ارضك وسمائك كبر قصرك ده سمنك واتو اندا كتاسو اندا aka yanke maka cibiya gari iyayenka da kakanni yanzu kawai saboda zabin addini kawai yanzu a ce ka zo ka fita ga abokanka da wanda kuka taso ga harkokinka duk anan kake yin su cinikinka da gonarka duk anan garin suke kawai yanzu saboda kawai zafin kan addini kawai sai ka bi su madina ayi hijira وتضع ارضك وسمائك kabar kasarka da samanka ce innamal muhajir innama mathalul muhajir kal farasi fi at-tawal ta misalin wanda ya hijira kamar doki ne a talala wato doki da aka sa a talala zai rika ganin kamar a sake ki amma ba a sake ki ba to haka nan in kai hijira ka je garin da kake bako kana ga kamar a sake ki amma ba a sake sake ba duk inda ka je sai a rike maka bako ne sannan kuma da harkokinka ba za ka iya yin su ba kamar yadda za ka yi a cikin 'yan uwanka da danginka a garinku saboda kana ga kamar ka samu yanci amma ba ka samu yanci ba shi da abin da yake nufi talfarasi fi diwal fa asahu fa hajar nan ma ya saba mata ya watsar da sha'aninsa ya je hijirarsa aka zo ana to a fita jihadi nan ma sai ya zo ya zauna a kan hanyar jihadi ce yanzu jihadi za ka innamal jihadu jihad جهد في النفس والمال وعلى شيء كان كان دوك يركا لا يتشي وكاو كاو كما كي ما أشي كفتو ولا ألا كرسا كفر كقوها ننك كو إدن كا كما كرسا لنك كما لا كجي كشيكا كي يأكين أكشيكا كرشي أولي ما تركا سنن كما ألاب دوك يركا إذا يتنونا ما تشيوا غا مطلو لنفل ذاك إيشيكا نما فعصاه فجاهد ya saba mata ya watsar da nasiha da yi jihadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wanda duk yayi haka kana haqqan ala allah an yudkhilahu aljanna ya zama haƙƙi ne ga ubangiji ya shigar da shi aljanna in gharika fil fil wa in gharika kana haqqan ala Allah an yukhilahu aljanna koda ruwa ya shiga ya mutu koda ruwa ya mutu to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna koda dabbar tace ta harbe shi ya fadi ya mutu haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna anan za ku ga sheidan hanyoyin alkhairi yake zama da sheidan ba zai je gidan giya ba ko sinima sheidan ka ce ya san ya riga gama da su haka ba zai je can ba hanyar da za a zo masallaci zai zauna amma wancan da zai je shan giya dan iska shi ya ga ya san wancan nawa ne sai dai ya yi min aiki amma wancan na gaba da shi saboda haka ya fi bin inda masu alkhairi suke hanyoyin alkhairi a nan yake tsiyarsa to shi shaidan kamar yadda kuka gani a wannan hadisin sha'aninsa ya saba da shahawatun nafs naza'atun nafs shahawatun nafs abu ne da ranka yake so saboda haka in ka ci galabar ranka akan wannan to ka ci galabar sa akan sa sai dai ya sake dawo maka da shi ta wata hanya sabanin shi iblis abin da yake so ya batar da kai kowane irin ma saban Allah kawai kai shi dai kawai ka saba Allah in kai ya gama da mutum Allah so yake to shi dai Allah ya ce fa atba'ahu shaytan daga shaytan sai ya bi shi yana bi shi sai ya bi shi zai jin masa ya cin masa ya kama shi har ya zamo daga cikin sojojin shaidan ya zama daga cikin sojojin iblis ya zama da ma ya kware akan dabarun saban Allah da kafirci da fasikanci iri-iri wasu ma wanda iblis bai koya masa ba amma yau da gobe ya sa shi kuma ya yi ta samun iswirar sa yana yin wasu abubuwa da kanta kamar yadda wani yake shawa kuntum ra'am min jundi iblis fartaqa bi alhalu hatta sara iblis min jundi walau mata qabli kunt uhsinu ba'dahu tara'iq kufr laysa yuhsinuha ba'di yake cewa da soja ne daga cikin rundunar iblis amma na rika samun promotion ana kara mun matsayi har sai da ya kai iblis din yana cikin sojoji na wato ya zama shi ne kuma da iblis din gaba daya yace to da iblis zai mutu to ni da na yi abin da shi inda shi ne zai rayu ba zai iya yinsa ba wato a harkar su ta iblisanci da shaidana mutuwar iblis ba asara bace shi a gunsa shi mutuwar kace asara saboda iblis in ya mutu shi yana da hanyoyi na fasikanci da kafirci wanda iblis din ma bai san su ba amma in shi ne ya mutu iblis din to ba zai iya yinsa ba kaga wannan bala'i kenan to batan malami idan malami ya bace wato ba karamar musiba bace ittaqu zallatal alam alim fa inna zallatahu zallatul alam ku guji wato zamewar malami ba zamewa shi kadai sai ya ruko wuyan wasu a zame tare shi yasa fitinar malami take da wato hadari sosai in wani jahili ne ce da ban jahili in wani dan iska ce da ban dan iska ne magana ban ta waye ma zai amma in yana karanta ayoyi yana tafsiri yana jan hadisi yana kaza yana kaza duk ran da ya tashi bace wato sai ya kwashi wasu tare da su shi yasa ya zama wato obasa ba karama bace saboda shi ya sani amma ya take sani kuma sannan yayi sanadiyar wato halakar wasu mu duba mu ga yadda Ubangiji madaukakin sarki ya sifanta wannan malami da Allah ya bashi ilimi amma ya sa kafa take ya ce fa mathaluhu kamathalil kalbi misalin sa kamar kare wato kare yana daga cikin dabba wacce take da zalama da kwadai na bala'i na fitar hankali kare yana da sharah yana da tama shi yasa za ka ga idan yana gabansa akwai nama ko da karnuka dubu za su ci naman nan su koshi su bashi ba zai yadda ba wani ya zo ya tarayya da shi ba zai yadda ba saboda tsabar kwadayi da sharah da zalama waye aka jefe shi da dutse sai ya tafi yana shin shi da dutsen ko wani abu ka jeho masa mai dan danshi da abin nan mai ko sai ka ga ya bi dutsen in ya ga mutum dukun-dukun game da ibrahim kaimaki ba in ya ga mutum dukun-dukun cikin datti sai ka ga ya haushi da haushi ya fi shi yana masa haushi ya zata cewa shi ma yana son su yi tarayya ne a abincinsa amma in ya ga wani tsaf-tsaf cikin kaya masu kyau ya yi shiga ta kamala sai ka ga ya je yana shishi na ƙasa gabansa ba iya daga kansa ya kalle shi to wannan ɗabi'a ce ta halitta mai tsabar kwaɗayi don haka zai ƙasƙantar da kansa a gaban wanda yake ganin zai bashi sannan zai zama wato mai bala'i tare da duk wanda yake ganin zai yi tarayya da shi a cikin abin da yake samu ya ci wani ce in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas wannan shi shekara da yake yi ba zai daina ba wato ko ya koshi sai yayi yana jin yunwa yayi in ya koshi yayi saboda babu abin da zaka bashi ka ganshi ba wannan kwadayin tare da shi ko bai ka bashi sai yayi wannan kwadayin to haka nan malami yake wanda ya sa duniya a gaba za ka ga babu abinda zai kosar da shi kuma za ka ga dukkan wata ƙazanta da shi ake dukkan wani abinda yake zubar da mutunci ne za ka ga da shi shi kawai tunaninsa mai ake bayarwa a nan kuma mai ake samu yadda ka san kare zai dirawa mushi ba ruwansa da doyin mushin da warin mushin to haka shi ma zai dirawa waɗannan abubuwa na zubar da mutunci babu ruwansa saboda abinda yake samu abinda yake tsammani zai samu ko kai masa wa'azi ko ka kai masa wa'azi ba zai sarare ka ba in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas kai wa'azin ba kai wa'azin ba shi duk ɗaya ne a gurinsa to wannan bala'i ne idan ya auka ma wanda yake da ilimi ya fi komai muni shi yasa a tarihi za ka cewa irin waɗannan mutanen sun yi ɓanna wato idan ana ba da kissar ibnu abi du'at ahmad ibnu abi du'at wanda shi ya rika zuga sarakunan daular bani al-abbas da kan ma'mun al-mu'tasim al-wathiq billah ya rika zuga su akan aqidar khalqul qur'an aka rika kama malamai saboda wannan ana daure su ana musu bulala ana wulatanta su har ma aka kashe wasu akan cewa al-qur'ani makhluq ne ba maganar Allah ba ne shi ya rika zuga khulafa na wannan lokacin na bani al-abbas ba dan shi ba da dama ba za su yi abin da suka yi ba kamar yadda ibnu sufi yake cewa ba dan shi ba da abin da mu'tasim ya yi wa ya rika yi wasu imam ahmad ba zai yi ba saboda ana kallonsa kamar malami ne don haka abin da yake faɗa ana zaton addini ne shi kuma wannan basarake yana zaton addini yake wa aiki saboda haka ya gallaza malamai ya ci zarafinsu ya ci mutuncinsu saboda wannan malamin fada wanda yake Allah ya ƙi gaskiya ya sa ƙafa ya take ilimin da Allah ya bashi shi ya sa rayuwarsa ba ta yi kyau ba ƙarshe ya yi mummunar mutuwa bayan ya wulaƙanta a zamanin al-mutawakkil billah bayan sunna ta dawo ya shiga wato wani hali mara kyan gani mara kyan ji ya wulaƙanta wulaƙanci mai abin nan ya zama na yana yawo kamar mahaukaci a gari ba wanda ya damu da shi sai imamu ahmad kuma Allah ya ɗaukaka su kan najm kamar tauraro a sararin samaniya yayin da suka tsaya suka cije suka dage akan ba za su risina wa wani mai mulki ba akan abin da ya shafi gaskiya za su tsaya a kanta to irinsu suna da yawa a tarihi irinsu suna da yawa a tarihi Taqiyuddin abinnan Tajuddin Subki Ibn Subki a cikin Tabaqatu Shafi'iyyah al-Kubra yana faɗa yake cewa wata rana babansa Taqiyuddin Subki ya shiga fadar wani mai sarauta sai ga mai sarautar nan ya sa al-hariri ya sa zinare a jikinsa wanda kuma kamar yadda kuka sani musulunci ya haramta wa namiji ya amfani da waɗannan a matsayin sutura a matsayin kayan ado da ya shiga ya ganshi sai ya masa wa'azi ya nuna masa cewa akwai satara iri kaza akwai yadi iri kaza ya riga ga masa yadi duka masu tsada in so yake yayi shiga ta birgewa ba sai ya sa alhariri da dinari ba ya riga ga masa kayayyaki na satara na masu tsada da ake amfani da su a lokacin sarakin da ya ji wa'azi ya ce in Allah ya yarda daga yau a dalilin wa'azin nan naka ba zan karasa kayan nan yana fita a shi akwai rugun malam sai ya ce da shi wannan maganar da ya ga maka ai ba haka take ba Abu Hanifa ya halatta kadarin bi kadare arba'ati asabi wane ne ya halatta shi kuma zahabi shi abin da zahab shi ma an samu sabani kawai sai ya dawo da shi ya sa shi ya canza wannan ra'ayi ya dawo da shi ruwa ko in ce ya dawo da shi wuta ya ce da shi kuma kawai dan ya wulakanta kai maka wannan wa'azin cikin mutane ai akwai abin da ya kamata ya maka wa'azi akan sa ba zai maka wa'azi akan haraji da ake karba ba ba zai maka wa'azi akan kaza ba wato abubuwan da ya san cewa ibnu abin nan taqiyuddin sufi ko yayi wa'azi akan su ba za su ba zai wannan sara ba wai dan me bai wa'azi akan wancan ba sai akan wannan shigar taka yayi haka ne dan ya wulakanta ka tun daga ran nan ya sa gaba a tsakanin su shi kuma ya samu fada Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir babban malamin hadisin nan na Masar yana bada labarin wani malami yana kirtowa daga babansa Muhammad Shakir babansa malami ne daga cikin manyan malaman Masar kuma alkali ne to akwai wani mai hutuba wani limamin masallacin Juma'a ne Allah ya bashi fasaha ta iya hutuba ana son sauraron hutubarsa to akwai Malik Faruq Malik Fuad sarki ne a zamanin sai sha'awar ya zo yayi sallah a masallacin sa saboda dadin hutubar sa an ce ba ma shine zai hutuba ba amma aka kashe hutuba saboda wannan sarki da zai zo yayi sallah a masallacin to a lokacin an tura Kawu Hussein wani fitinin da makaho da aka yi a Masar an tura shi Faransa ya je ya karo ilimi ya amma fa wai arabiya ta fi karo a gurin turan faransa su koya masa arabiya to lokacin da wannan basaraki ya shigo sai wannan mai huduba a cikin hudubar sa sai yake cewa ma abasa wa mata walla an ja'ahul a'ma wato shi wannan basaraki bai bata fuska ba bai juye baya ba lokacin da dawo sai makaho ya zo gunsa zai taimaka masa kaga anan me yake yi yana cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne abasa wa tawalla an ja'ahu al-ama amma ga wani ma abasa wa ma tawalla ana gama sallah sai baban Ahmad Shakir ya tashi cikin taro yace jama'a musulmi ku tashi ku sake sallar su domin limamin ku ya yarda yace ku tashi ku sake sallar ku limamin ku ya yarda limamin nan da ya ga haka ya rika ya shiga cikin manya akan yadda za a hukunta baban Ahmad Shakir Muhammad Shakir dan me zai ci mutuncin sa dan me zai jefe shi da radda baban Ahmad Shakir yace shi ya yarda a kirawo ma waɗanda ba musulmi ba kiristoci wanda suka karanta larabci a kawo maganar da ya faɗa a tambaye su shin wannan maganar da ya faɗa babu cin mutunci ga manzon Allah a cikin ta in sun ce babu na yarda da dai magana aka ga za ta yi tsawo sai aka dai kashe maganar daga nan Ahmad Shakir yake cewa wallahi ni da idona na ga mutumin nan kafin ya mutu ya dawo yana gadin takalman mutane a masallaci Allah ya wulakanta shi ya kaskanta shi an kore shi ya dawo sai in mutane sun aje takalman su a masallaci ya rika gadi in an fito a dan bashi wannan ka duba me ya jawo masa wannan tazalluf neman shiga a gurin masu mulki zaka har ta kai yayi magana da zata zama masa ridda kuma karshe Allah ya nuna masa aqabahu Allahu bi naqid qasdihi Allah ya hukunta shi da akasin abin da yake nufi Allah ya kaskanta shi a rayuwarsa ya da ya lalace to irin wannan a kowane zamani ana samun su wanda za su iya sayar da lahirar su saboda duniyar su su sayar da gaskiya saboda abin da za su samu na duniya su fifita al-makhluq ala al-khaliq wanda kuma babban hadari ne shi yasa ubangiji ya sifanta wannan mutum da cewa kamar kare yake in ta'mil alayhi yalhas aw tatruku yalhas Allah ce fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin ce walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun dauka kalmarin sa da wadannan ayoyi wato ya samu daukaka ya samu daraja ya samu kamala ta mutuntaka a nan duniya wannan da mun ga dama da mun masa haka walakinahu akhlada ila al-ard sai da ya dakire ya mayar da kanshi kasa kaga ubangiji yace walau shi ila la rafa'nahu batun daukakawar sai ubangiji ya jingina wa kansa amma batun dagewa da dakilewa kasa sai jingina masa to walau shi ila la rafa'nahu walau shi ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada sai dai shi ya daki ya dakire ya zabi yayi kasa kenan ga matsayi da ubangiji ya karɗura shi to amma tunda ubangiji ya ba wa dan adam ikhtiyar babu tilastawa a cikin sha'anin sa sai ya bashi dama in ma shakiran wa in ma kafura sai ya zabi kafura din walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa ya bi san zuciyarsa abinda zuciyarsa take so haka wannan abin da ya bi na san zuciyarsa shi ya jawo ya fita daga ayoyin Allah wannan kuma ya bawa iblis dama ya daran masa har yayi nasara akan sa Allah ka kiyaye mu lokaci yayi zamu dakata anan sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan wata ce ta rubutu tana cewa ita dai yanzu shekarun ta kimanin 27 kenan amma mahaifinta ya ki yadda ya mata aure tace ita kuma wallahi auren nan shi take so shi kuma dalilin da yasa ya ki mata aure wai ya ce sai ta gama jami'a ita kuma tace tayi FCE kaga irin sabon Allah da yake wakala tsakanin ƴan mata da samari don haka shin ya halatta a dan ta ki wa mahaifinta biyayya sannan kuma tayi roƙo da cewa ayiwa masu irin wannan hali na mahaifinta nasiha dan watakila ko sa gyara to babu shakka mun shayin magana akan irin wannan kuma na san malamai sun sha fadakarwa akan wannan wato akan sha'anin karatun boko kada ka zaba wa yarka halaka ka haramta mata abinda Allah ya halatta mata ka jefa ta cikin halaka duk abinda zaka jefa ta cikin sa na sabon Allah ka tabbata kana da kamashi Allah ba zai kyale ka ba domin ubangiji madaukin sarki nauyin kula da addinin su ya dora maka ne yace ku anfusakum wa ahlikum nara saboda haka ka ce yarka ko ta wani hali ko da ko tana ta balaga tana son aure ka ce ba za ta yi aure ba kai sai ta gama jami'a ko da tsiya za ta yi maka in ta gama jami'ar me za ta yi maka aiki za ta rike tana kawo maka kudin koko me wannan ba daidai bane matukar dai kaga cewa tana bukatar auren nan to yadda duniya ta lalace abubuwa suka lalace makarantun ana ga yadda ake ta wato fama wajen yadda za a ga an tsaftace an ta an gyara waɗannan makarantu sun zama masu tarbiya kai ka ce yariyarka tana son yarka tana son aure kuma ta isa munzulin mace ba za ka yi mata aure ba saboda kana son sai ta gama jami'a wannan ba karamin laifi bane kuma jarima ce kuma ita in har akwai waɗanda za su jibinci mata aure din tunda mace ba za ta aurar da kanta ba dole sai a ƙarƙashin wani waliyinta in akwai wanda su jibinci mata aure din ta je ta kai kukanta wajen su in shi har ya taurare ya ce ba zai yi ba ta je ta kai kukan su wajen su kuma su taimaka su ji tsoron Allah su shige mata gaba a yi wannan auren matukar dai ta samu mutum mai tsoron Allah wanda zai rike ta da amana in so in ya rike ta in ya ce ya yarda ta ci gaba ta ƙara ta karatun kenan amma dai mutum a rike ta a ce sai ta gama jami'a sannan a bar ta yi aure wannan ya saba shari'a musulunci ko kusa kuma an shiga haƙƙinta ita an shiga haƙƙinta kuma maganar a yi da'a a nan ba ta so ba a ce sai ta yi masa da'a ko da ko za ta fada cikin saɓon Allah to wannan bai taso ba don haka dan Allah iyaye su ji tsoron Allah su kula da nauyin da ubangiji ya dora musu na tarbiyyar ƴaƴansu kuma su sani cewa ranar gobe kiyama sai Allah ya tsaida su gaba gare shi ya musu tambaya akan tarbiyyar nan da ubangiji ya dora a hannunsu ban ji me ka ce ba Allah ya bana ji wannan shawara ce daman idan aka rasa samun na kusa to sai a je gurin manya kuma suna tabbata ba za su bar abin ya lalace ba wannan shi kuma ya rubuto takarda yana cewa kuna ta maganganu akan aqidar Shi'a har kuna haramta abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halatta a cikin littafin sa mai girma. Yace misali Allah ya dubi yadda ya tsara rayuwa yayi wa mutane sauki ya kawo musu auren wucin gadi wato muta'a bayan an yi siga kuma an biya sadaki da shaidu amma sai ku dinga wato yin mummunar fassara da tawili ga kuma hujja a cikin alqur'ani fa mastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna farida wala junaha alaykum fima taradaina fima taradaitum bihi min ba'd alfarida. Yace in bancin baya yace in baicin bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wasu sun hana da yanzu ba a yawaita zinace ba. A ƙarshe ina so malam ya gaya min abinda aka tanadar wa mace da mijinta ya mutu da wacce aka saki tsawon lokaci ba miji kuma ba sa iya azumi saboda rashin lafiya amma za su iya auren muta'a. Shi mai wannan takarda Allah ya ganar da mu da shi gaba daya. Yana jin haushi mun haramta auren muta'a. Shi abinda takarda ta sa ta nuna kenan, don ban ji ya kawo wani abu da muka haramta ba, sai auren muta'a shi ta dame shi. Auren muta'a ba mu muka haramta shi ba, ba wanda isa ya haramta wani abu in ba Allah da manzansa ba, su suke halattawa su suke haramtawa. Kuma wannan auren muta'a din ko ya so haramun ne tunda manzo Allah ya haramta shi, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai masu yawa a Bukhari da Muslim. Wani hadisi ba sai Sayyidina Ali ne ya ruwaito shi da kansa, yace manzo Allah ya haramta auren muta'a, ya haramta cin naman jakin gida. Saboda annabi shi yayi wannan, Sayyidina Ali ya ruwaito wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim. Da haka ba wani ne ya haramta ba, mu muna bin abinda Allah da manzansa ne suka halatta ko suka haramta. San zuciyar wani ba za ta saka halatta abinda aka riga aka haramta ba. Ku tuhumi ko Sayyidina Umar ko duk ƙarya ne cewa wai Sayyidina Umar shi ya haramta. Hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim din Sayyidina Umar ne yake ya haramta, manzo Allah shi ya haramta. Sayyidina Ali ya ruwaito wannan isnadin, ma isnadi ne na Ahlul Baiti, don ɗansa Muhammad ibn al-Hanifiya shi ne ya ruwaito daga wajensa. Sannan ka ɗauko aya kawai don saboda an faɗi kalmar famastamta'tum, sai ka ce auren mutuwa ake nufi. Kamar wani ya zo ce faman tamatta'a bil umrati, wanda ya yi mutu'a a umara, saboda kawai an ce faman tamatta'a ko famatti uhunna, ku yi mutu'a da su. Kaga wannan wato zafin kai ne da rashin sanin ma meye alkur'ani. Ita wannan ayar da ya datso daman ya yi dashi kafinta, ƙarshe can ya yi dashi, kaga ya ɓangaro wani aya ne. Ita ayar kuma Allah ya kawo ta a siyakin waɗanda aka haramta mana mu'aura. Maganar aure ake, ba maganar muta'a ba. Maganar aure, wa aka halatta maka wa aka haramta maka. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu nisaikum wa raba'i wa ummahatukum allati arda'nakum wa raba'ibukum wa akhawatukum min arda'a. Har zuwa inda Allah yake cewa wal muhsanatu minal mu'minati illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin sai yace famastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna. Allah ya koro wadanda ya haramta, ma'ana a shi fassararsa Allah ya koro wanda ya haramta auren muta'a da su. To wanda ba auren muta'a ba fa, Allah yana magana an haramta muku auren waɗannan, sai ya ce wal muhsanatu minan nisa'i,
da matan da suke katangaggu wato matan wasu illa ma malakat aymanukum sai waɗanda suke bayinku ne sai Allah ya ce an tabtagu bi amwalikum ku nemi auren su da dukiyoyinku muhsinin da gaira musafin su zama katangaggu ne ba masu zina ba ba su tsararru ba sai ce fa mastamta'tum bihi minhunna duk waɗanda kuka aure su kuka ji daɗi da su to sun cancanci sadakin su da zaran mace ta tare to ta cancanci duka sadakinta fa atuhunna ujurahunna farida ku ba su wannan abin da kuka yi da su na sadaki wanda Ubangiji ya yanka ya ba su wannan shine abin da Ubangiji yake faɗa a ayar ina auren mutu ai shigo anan ina auren mutun gadi ina aka ce ka aure ta da niyyar ka sake ta a cikin ayar akwai inda aka ce ka aure ta awa uku ko awa hudu dan ka ji dadi da ita ka sake ta a ayar duk ba ai magana ba to wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al farida sannan bayan abinda kuka ko aka yanka musu na sadaki kuka basu in kun ga za ku kara musu wani abu da kai rejeriya kuma za ku kara musu wani abu ne daban amma dai bayan ta tare ta cancanci sadakinta cikakke shi ne abinda ayat take nufi amma kaji inda ya dauke ta jefa ta cikin wani karikicen banza da wabi auren muta'a haka ba ya da alaka da auren muta'a auren muta'a haramu ne kuma in ka ce wannan ayat tana nufin auren muta'a ya kamata sahabbai su tai ya kamata sahabbai su tai kuma ka gaya min cikin waɗanda ake nunawa a cikin ahlul baiti duka duk lissafin ahlul baiti waɗanda ake da sunayensu da tarihinsu ka gaya min su waye aka haifa ta hanyar auren mutu'a ko shi auren mutu'a ba a ciki inda har auren mutu'a nan halal ne ya kamata ahlul baitin da kuke tunkaho da su su riƙa yi kuma a samu wasu yara a ce wannan ta hanyar mutu'a aka haife shi ba za su gaya maka wani ahlul baiti kwaya ɗaya ba cikin ƴaƴan Ali ko jikokinsa ko jikokin jikokinsa da za su nuna maka cewa ga wannan ta hanyar auren mutu'a aka haife shi ko kuma shi auren mutu'a ba a ciki in an yi shi sau nawa za a rubuto mana takarda ta auren mutu'a ta samu ciki ya za a yi saboda haka kaga ya nuna kenan wannan ba aure ne na shari'a ba kuma su ma kansu sun yadda matar da aka aura ta auren mutu'a ba mata ba ce ba mata ba ce don ba za ta ci gado ba ba za ta yi maka takaba ba ba za ta yi maka idda ba wanda kuma an san cewa duk wata mata da aka halatta aka halatta auren da ke tsakaninsa da mijinta akwai waɗannan haƙoƙi ya aka ita aka sarar mata in har mata aure ce kaga ba mata aure bace to in ba mata aure bace me ce ita karuwa ce saboda haka ka daina cewa ka daina jin haushi kuma mutum in ya ce sai ya yi ya ba da ƴaƴansa a yi da su ai shehinan sai su fito da ƴaƴansu shehinan sai su fito da ƴaƴansu a yi da su don me za su riƙa yi da ƴaƴan wasu amma suna su a killace in dai alheri ne yadda ka san za ka ba da ƴarka aure to sai ka ba da tunda ka ce wannan Allah ne ya halatta to kaga shi ya zama halal ya yi da ƴaƴan wasu amma shi haramu ne a yi da nashi saboda haka wannan yana daga cikin ƙazanta na addinin shi'a wanda muna fatan wata gaba ta zo da za mu yi bayani cikakke a kan wannan don wannan kawai dai don dai a ba shi ansa ce ta gaggawa amma akwai bayani cikakke da ya kamata a yi kuma maganar cewa wacce mijinta ya mutu ko aka sake ta mu dai a zamanin manzo Allah mun sa akwai wanda mazan su suka mutu akwai wanda aka sake su amma ni ban taba jin an ce ga wannan sahabiyar ba da aka sake ta auren mutu a ta rika yi ni ban sani ba sai ka kan sunanta ana mutuwa ana amma annabi ya ce fa alaikum bisawm sai ya ce ai ba su da lafiya to ba su da lafiya ko wani auren mutu za su yi kaga shakiyanci ne ba ta da lafiya da za ta iya azumi amma za ta iya auren mutu a don haka ku ji tsoron Allah dama waɗannan abubuwa guda biyu da su shi'a suke farautar wato samari da marasa tsoron Allah batun auren mutu'a da kuma batun batun kumusi duk da cewa kumusi shi za a karba a gunsa amma ba za a bashi ba amma batun auren muta din da shi ake yaudarar sabari ana lalata su akwai wanda ya tambaye wasu littattafai cewa a gaya masa na sunna ne akwai wai tarajim tarajim ahlul baiti baitin nubuwa na Muhammad Muhammad Ismail to daga jin dai wannan sabon littafi ne na dan zamani ban ganshi ba saboda haka ban san na sunna ne na ba sunna bane sai mutun ya ganshi amma galibi tarajim abu ne wanda za a bada labari in kaga daga salon irin yadda ake labada labarin zaka gane na sunna ne ko ba da sunna bane akwai hajjatul wada na ibnu kathir ibnu kathir malamin sunna ne kamar da ka sani shine mai tafsirin ibnu kathir haka littafin sa hajjatul wada ba littafi ne wasu wallafa ba daga cikin bidayun nihaya inda yayi magana sirar annabi to yayi maganar hajjin sa ta bankwara daga ciki aka ciro wannan littafin sai wani littafi da na kasa karanta abin da ya rubuta amma dai ya ce na Abu Hamid al-Ghazali Ghazali shi ma ɗaya ne daga cikin malamai na wannan al'umma yana da daidai yana da kuskure saboda haka a cikin littafin sa za a iya samun abubuwan da suke daidai ne za a kuma iya samun abin da yake kuskure ne shi matsalarsa a wajen batun hadisai bai da ido kamar yadda ya faɗa ya ce bai da ido akan harkar hadisai don haka zai iya kawo hadisai da yawa da wasu inganta ba to sai a yi taka tsantsan da wannan ina ga da wannan za mu dakata akwai tambaya sai a yi haƙuri kila sati na gaba insha Allah za mu ansa da ƙarshe muna miƙa ta'ziyarmu ga dukkan 'yan uwa musulmi na nan gida Najeriya da na waje bisa rasuwar dan uwa malami mai wa'azi mai karantarwa malam Imam Abubakar Ikara da Allah ya masa rasuwa wancan satin da fatan Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya ji kansa ya gafarta masa wata addu'a Allah ya yalwata kabarinsa ya haskaka kabarinsa kuma Allah ya alkinta zuriyarsa ya arzuci abinda ya bari ya albarkace su kuma abinda ya yi na da'awa da karantarwa da ilmantarwa Allah madaukakin sarki ya sa masa su ala a sakelin ladan sa ranar gobe kiyama kuma Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa da laifuffukansa mu kuma idan tamu ta zo Allah madaukakin sarki ya karbi rayukanmu muna musulmi ya tashe musulmi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in